بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمود وديا سبتك الله سبحانه وتعالى بساكي حد أمو أولا سافيا تلا هدي 26 جوتا جمادى الأولى bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1434 wanda daidai da 7 ga watan hudu a shekara ta 2013 a cigaba da karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littafin ar-rihq al-maktum. Mun fara makon da ya gabata, mun fara karanta abin da malamin ya rubuta dangane da yakin Uhud ko kasane. Za mu tashi inda yake cewa kaiwa mu jeshi Quraishin wa qiyadati haka insha Allah. Tayyib, malamin yake cewa kaiwa mu jeshi Quraishin wa qiyadati a adadin rundunar Quraishawa da kuma shugabancin waye jagoran wannan tawaga ta rundunar Quraishawa dan a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci. Ya ce walamma stadaratis sanatu, yayin da shekara ta zagayo, kanat makkatu qad istakmalat uddataha, mutanen makka sun gama kintsin su shirin da suka tsara don su kai hari ga musulmi. Wajtama'a ilaiha min almushrikin 3000 muqatil, suka samu mayaka daga cikin su mushrikai da suka yi wannan kuduri da wannan niyya, adadin su ya kai mutum 3000. Kuma manta ba yakin Badar 1000 suka fito ko musulmi 300 da wani abu. To wannan karan sun je sun yi tattali mai ƙarfi, sun taho kafirai su 3000 min Quraishin wal ulafa'i wal ahabish, daga su Qurayshawan da kuma wato abokan shirin zaman lafiyar su daga cikin sauran Larabawa, wal ahbish da kuma tarkacen mutane da suka samu kowa masu son ina da fitina su shiga, shine ahbish. Wara'a qadatu Quraysh an yastashibu ma'ahum an-nisa, wannan karan Qurayshi sun yi wani tunani cewa bari su ɗauko mata su taho da su a taho wannan yaƙi tare da mata. Me hikimar tafiya da mata yaƙi? Yace hatta ya kuna zalika ablagha fisti matakin rijali, don wannan ya zama shi ne ya fi kaiwa matuƙa wajen ziga maza su yi wato abinda ake cewa wato mutum ya dunkule ya tafi ko ta mutu ko ta rai, ma'ana ya zama cewa yi abinda ake cewa kulum, wato me ake cewa ya kundin bala, yawa abinda za a yi. Ka san namiji idan yana ganin matarsa yana yaki ga matarsa kusa da shi, to duk yadda zai yi yadda ba zai ji kunya ba zai yi. To sai suka yi wannan dabara, suka taho da mata. Nanti istimata dama shi ne mutum ya kai ga cewa duk ma abin da za a yi masa a yi masa, ya kundin bala a je duk a yi ta kari. To kakon aka ce ga mata wani abin yana faruwa, ce duna an tusaba hurmatihim, ba tare da an taba alfarmarsu wa a'radahum da kuma mutuncinsu ba. Domin mutum yana ganin matarsa zai yi abin da zai yi, ba za a zo gagare ta ba, ba za a taba mata darajarta da mutuncinta ba. Wa kana adadu hadhihi an-niswa 15 mar'a, adadin matan ma guda 15 ne, saboda za su rera waƙoƙi suna tuna musu wasu abubuwa kuma suna ziga su, sannan kuma idan su sun ga suna nan zai hana a ce a fadi. Yace wa kana silahun naqliyat, abinda aka taho da shi na abun hawa kawai, fi hadha al-jaysh 3000 ba'ir, raqumi dai har 3000 aka taho da shi domin hawa. Wa min silahi al-fursan, daga dawaki kuma mai ata faras, kuma wato doki sai dai har 200 yace wannan shine abin da yazo a Zadul Ma'ad amma a Fathul Bari yace guda 100 ne amma dai wancan shine al-ma'ruf shi aka sani ruwayoyin da suka zo a wannan babu jannabu atul tariq suka nisanta su daga wato hawa abin nan tsawon tafiya ma'ana ba hawan su akai ba suka tattalin su domin a ji dadin yin yaki da su wa kana min silahil wiqaya daga cikin kuma kayan yaki makami da aka taho da shi domin wiqaya ba da tsaro na defense akwai 700 dir'i sulke sulke har 700 aka taho da shi ko na wani zai lalace a bai wannan ya sa wannan ya sa wa kanat alqiyadatu al'ammatu ila abi sufyan ibn harb shugabancin rundunar shugaban komanda gaba daya na yakin shine abu sufyan ibn harb abu sufyan wanda mun sani dama kafin ya musulunta yana cikin manyan manyan makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qiyadatu al-fursan ila khalid ibn al-walid shugabancin mahaya kuma masu dawaki yana gurin Khalid dan Al-Walid wanda shi ma daga baya zai musulunta zai kuma yi wato bajinta mai ƙarfi wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna Saifullah al-Maslul za mu zo mu je a nan gaba wannan duk kafin ya musulunta ne shine ke shugabancin wato harkar dawaki yu'awinuhu Ikrimah ibn Abi Jahl Ikrima dan Abu Jahl shine mai taimaka masa akan haka amma liwa'u amma tutar yakin fa kana ila bani Abdiddar to an danka ta ne ga kabilan Abdiddar to sai motsin wannan rinduna ya aka suka fara fitowa shi nan ibada labari yace taharraka al-jaysh al-makki ba'da hadha al-i'dad at-tam nahwa al-madina da ma kuma da muka karanta a baya sun ce wannan karan za su fito ne ayi yakin ayi ta kare abin da zai faru ya faru za su lankome madina ne gaba daya su kare ta abin da suka taho duniya kenan shi yasa aka je aka yi aka dauki kudin dukiyar Abu Sufyan ya tsira da wancan ayari aka karbi wannan kudi daga masu shi ko ai ba kuma tabba za a yi amfani da shi a duk shirin da za a yi na wannan yaki din to yace sun kama hanya sun tunkari madina wa kanat taratul qadima damuwa ta baya tsohuwar damuwa wal ghaiz da bakin ciki alkamin wanda ya boye yake nan yana cikin zukatansu yush'ilul baghdha shike zaburar da ya kuma haifar da kunna wutar bakin ciki da kiyayya fil qulubi a cikin zukatansu wa yashiffu amma sawfa yaqa yana kuma yayi yana nuna alamar abinda zai auku in ce ya shiffu shine abinda zai iya nuna za a iya gani abinda zai zama transparent za ka iya ganin sa daga nesa to wannan ilim bacin rai bakin ciki yana nuna maka abinda za a je a aikata a wannan yaki min qitalin marid wato na yaki wanda ke mai daci mai zafi wanda suke shirin za su yi to can gefen kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'minai me ya gudana yace al-istikhbarat an-nabawiyya takshifu harakat al-adu illikin asiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun binciko sun gano wannan shirye-shirye da motsi na waɗannan abokan gaba yace wa kana al-abbas ibn abd al-muttalib kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-abbas ibn abd al-muttalib ya kasance ya ruqubu harakati quraishin shine mai lura da motsin quraishawa yana aikawa a kawo masa labari ya bincika da kansa ya je inda zai tsaya ya samu labari kuma ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna wuri kaza suna shirin kaza da wani ne da wani da wani kuma an ci tsaka kaza waste da dace hal askariya da kuma shirye-shiryen su na wato harkar soja falamma taharraka hadha aljaysh yayin da wannan runduna ta motsa بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيشي العباس يأيكو ونساقو نقب جاوازهم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع jami'a tafasil au ko jami'a tafasilil jaysh wanda a ciki ya sanya bayani dake ciki na wannan rundunar cewa ga yadda suke ga shugaban ga mai jagorancin bangare kaza ga mai jagorancin bangare kaza kuma da wani da wani hadda mata hadda kaza hadda kaza shi ya aika masa bayani dake dake a larabce bayani dake dake shi ake cewa tafasil detail yace wa asra'a rasulul abbasi sai shi wannan manzon na al-abbas wanda abbas ya aika zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaggawa da iblagin risala ya kai wannan sako wa jadda fi sayri kuma ya yi sauri sosai ya kokari wajen tafiyar sa in an ce jadda fi sayri ya dage ya yi tafiyar da gaggawa hatta innahu qata'a at-tariqa baina makkata wal madina kai sai da wannan fage na tsakanin makka da madina allati tablugu masafatuha ila nahwi 500 kilo meter wanda tsakanin makka da madina ya kusa kilometer 500 400 mafi yawa bai karasa 500 din ba illa a wancan lokaci da Allah saboda karancin gine-gine da kowane bangare guda biyu zai kai haka yace ya yanke wannan tafiya na fi salafati ayyam a kwana uku abinda a galibi yakan wuce haka to amma shi a kwana uku shi wannan mai bada sako yayi tafiyar daga can makka ya zo madina ya kawo sako daga abbas ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallama risalata ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi masjid quba ya zo ya isar da wannan sako ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masallacin quba annan ya same shi ya bashi qara'a risalata ala annabi sallallahu alaihi wasallam ubay ibn ka'b ubay ibn ka'b shine karanta wannan sako na takadda ga abbas ya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji fa amarahu bil kitmani to yana karantawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ubay din yace to shikenan kai shi karka ga kowa wannan yana nuna mana dabara ta shugabanci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in ana cikin irin waɗannan hali halin damuwa halin tashin hankali halin yaki to ba komai ake gaya wa talakawa ba wannan yana cikin dole ne a samu haka domin a cikin talakawan za a iya samun wanda yanayin wancan bangaren aiki ko ba haka bane yawa tunda za a iya samun munafikai wani zai ji wani abu kamar irin da yadda muka saba irin maganganu tsakaninmu na al'adar bahaushe kowa yana da amininsa ko wannan ya gaya wa amininsa wannan in ya ce karka gaya wa kowa sai ya ce to ba wanda zan gaya wa sai ya je kuma sai ya samu wani amininsa sai ya ce ai dama zance muna yin kowane irin zance da shi da haka ba mamaki don na gaya masa wannan ba zai gaya wa kowa ba shi ma kuma sai ya gaya wa amininsa shi ma ya gaya wa amininsa shi ma ya gaya wa amininsa shi kenan aminan tun da yawa ne da su yanzu zance ya gama gari duk lokacin da aka ce an baka amanar zance to in aka ce karka gaya wa kowa to kowa din ake nufi kowa karka ce kowa kuma daga cikin kowa din yau wannan irin tarbiyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana taimakawa wajen kare magana ta zama guguda ta san shi sirri mutane da yawa ba su san wani abu dangane da shi ba in aka ce abu sirri ne kamar da wani malami ke cewa sirri yana zama sirri ne idan ka bar shi ba zai yawa kowa ba kai ɗinka haƙura ka ajiye shi a zuciyarka kar ka zama irin waɗanda za ka samu cewa labari muntsininsu yake yi daga sun samu labari yana muntsininsu sai sun samu wanda za su gaya wa ba sa hutawa idan ba su ce ai ka ji ss kaza ba shi kenan hankalinsu zai kwanta to mutum bai kamata ya zama da irin wannan halin ba in aka ce wannan maganar ba na so kowa ya ji ta a duniya to don Allah ka rufe kada kowa ya ji ta a duniya za ka tsare mutuncinka in ko ka je ka faɗa wani ya ji shi ma wani ya gaya ma wani shi ma ya gaya wani can sai ka ji labarin ya zo kunnan wanda ya gaya maka ɗin nan yake karka gaya kowa to kuma daga ranar sai ce to dama wani haka abinsa yake to shi kenan ba zan sake gaya masa labari na ba har yanzu waye ya hasarar wani abu an rasa ka a matsayin amini da za a amince da kai Allah ya kyauta yana da kyau mu san me ake nufi da sirri kuma har yanzu shi da rasi ne in an zo kansa ba laifi tambihi akai. Wasu mutane sukan tsammanin cewa wa in ina tare da kai muna wata hulɗa to kuma shikenan wai dole ne in gaya maka komai da ya shafe ni a rayuwata, har idan kai wani abu a rayuwata ban gaya maka ba sai ka ji haushi. Wannan al'ada ba ta da kyau, ba daidai ba ne. Idan muna hulɗa ko na kira ka amini na, to la'alla akwai wani janibi, akwai wani bangare da iyashi za mu yi, ko kuma wani bangaren da za mu yi da wani daban, za ka yi wani bangaren da wani, sai ka yi haƙuri. Abinda na gaya ma ya isa, kuma kar ka ji haushi don ban gaya maka wani abu ba. Ba nufin cewa shi kenan ba ka da muhimmanci a rayuwata, wannan duk ba haka ba ne. Domin ba daidai ba ne a ce kuma shi kenan kai sirrinka baki ɗaya kuma kowa ya sani, wannan ma ba hankali ba ne. Duk yadda kake da mutum, akwai wani abin da ba ka so ya sani, to kar ka bari ya sani. Ran da aka ce an ɓata shi kenan ka ba shi makami, ko ba haka ba? Yau don haka kamar da wato duk wajen dabarar zamantakewa, kada kai adawa da mutum adawa ta wuce iyaka. In mutum abokin gaba ne ko ba kwa shiri da shi, to kar ka yi ta wuce iyaka, yadda kuma ba wata kofa da za a samu ta nasiha wata rana. Karɓar wata ƴar kusika ƙarama da za a iya amfani da ita a kintsa abubuwa wata rana. Ba a san gaba ta yi yawa sai tsananin ka ce ni da wani har abada duk inda yake ba ni. Wannan ba musulunci ba ne. A yi haƙuri a saisaita abu, yadda zai zama akwai dai ƙofar da za a samu dama insha Allahu sai a yi abin da ya dace. Haka nan kuma sadaka, in an ce aboki ne, kar kuma ka ɗauke shi kamar ka haɗiye saboda so ya zama komai naka kamar ka bauta masa. Shi ma ba a yin haka. Shi kai wannan sese sese, wancan ma kai sese sese. Kai gwargwadon hali. Na fata mun fahimci wannan, wannan shawara ce da za ta muka mutum a rayuwa, yadda zai zama wawa ba, kuma ba zai zama wato gabarsa ta yi yawa ba. Allah ya kyauta. To shi ne sai yake ce masa ya yi kitimanin wannan zancen, ya ɓoye shi da ya gaya wa kowa. Wa'ada musri'an ila al-madinati. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggawa ya komo Madina daga Ubay, da aka ba shi labari. Kaga kamar ana daukar Ubay inda take daban, Madina daban, ko yawwa wancan a wancan lokacin kenan tsakanin nisan da za a ce ya an tafi Madina an taho Quba, kamar wata tafiya ce daban kamar nan da ce ko misali. To amma a yanzu ya zama gari guda. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina, wa tabadala ar-ra'ya ma'a qadati al-muhajirin wal ansar, yayi musayar ra'ayi tare da shugabannin muhajirun da kuma shugabannin al-ansar. Ma'ana ya kira manyan shugabanni. Kun ga wannan ya nuna mana me? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manyan mutanen da yake ji da su a rayuwarsa wajen duk abin da zai nemi wato shawara da su, sune muhajirun da kuma al-ansar. Kuma dama su ne suka fi kowa daraja bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan har yanzu yana nuna mana shugaba lalle ya zama yana da waɗanda zai shawarce su akan wasu lamurra a matsayinsa na ɗan adam. Ko ga dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wahayi fa ake masa, komai nasa da wahayi yake gudana, amma Allah subhanahu wa ta'ala yake masa ne wa shawirhum fil amri, ka shawarce su a lamari. In wani abu ya taso ka shawarce su ka ce me kuke gani me kuke gani. Su kuma da yake Allah ya hore musu ladabi na shawarar, in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da yake gani ko ya nemi me kuke gani, to za su yi ikhlasi su faɗi abin da ke zuciyarsu. Mu dai a ganin mu kaza ne. Har akwai inda in ya faɗi wani abu ya nemi shawarar su kuma ya zama cewa ta su shawarar su a ganin su za ta fi, to ba sa munafin tarsa. Za ka ga mutane da yawa in suna gun shugaba ya nemi shawararsu, sai ka ga kokari suke yi su ga shi ina ya dosa, ko in sai su ce to yallaɓe me kake gani kai, bayan fa an kira ka ne don kai ka ba da shawara, hankalinsa ne shi saboda abubuwa sun masa yawa yake buƙatar ka taimaka masa ka fidda shi daga wani yanayi a matsayinka na mutum. to amma sai ka nemi ka lalubi ka san inda shi ya dosa da kaji inda ya dosa sai ka karfafa masa wannan wanda baka taimaka masa ba kamata yayi tunda an yadda da hankalinka kana da tunanin da ya cancanta a nemi shawara to sai kai ikhlasin shawararka ka ce eh ni a fahimta ta ga abin da kamata ko da ya saba ma ra'ayinsa dama an kira ka ne dan aji wannan ra'ayin naka la'alla in bai karba ba yanzu akan hanyar ta tayi zartadin zai ce to dama fa abin nan ko in yi wannan ne ko in yi wannan wani ya ce min kaza ni yanzu ban gamsu ba amma fa kila fa a cikin magana da ya faɗa akwai hasken wani abu na gaskiya kafin a zartar kila a dawo kan abin da aka faɗa ko da a lokacin da ka tsayar ba a faɗa ba a yadda ba duk waɗannan abubuwan suna zuwa a rayuwar mutane dole sai da shawara don haka wajibi da cikin tsarin shugabanci kuma na sama yana shawartar na ƙasa yace wa zallatul madinatu anan yace istidadul muslimin li tawari sai magana akan shirin musulmi domin kota kwana shine a tawari emergency yace wa zallatul madinatu fi halati istinfarin ammi la yufariqu rijalaha as-silahu madina ta zama cewa tana cikin wani yanayi na kota kwana shine halin istinfari ko yaushe za a iya kiran ku a ce to a fito ma'ana kowa yana cikin shiri shiri kuma na gaba daya na gama gari kowa da kowa la yufariqu rijalaha as-silahu makami baya barin maza duk namiji duk inda zan shi tare da makami yake tafiya a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai haka hatta wa hum fi salati kai har al halin suna cikin sallah ma kowa da makami a gefansa ana sallah kowa ga takobinsa yana rataye istidadan li tsawani idan shirin abinda zai iya kawowa wato kuta kwana wa qamat mafrazatun min al ansar ta samu wani gungu daga cikin al ansar samari mutanen madina masu karfi fihim sa'ad ibn mu'az a cikin su akwai sa'ad ibn mu'az wa usayd ibn hudayr da usayd ibn hudayr wa sa'ad ibn ubadata kuma sa'ad ibn ubada waɗannan manya-manyan al-ansar kenan su uku suka tsayu firasatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sune masu gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanu yabituna ala babihi sai zama a kofar dakin sai a kofar gidansa suke kwana ba mai shiga gidan sai sun san wane ne da zai yi kuma sun ga fitarsa to kaga ashe an shiga wani yanayi sannan sai wa alaihi musallah a lokacin kuma da makami tare da su wa qamat ala madakhil al madinati wa anqabiha haka ne ko mafarazatun tahrusuha aka samu kuma wato wasu gungu-gungu din shine mafarazat suka tsaya a mashigar madina da kofofinta kanana manya-manyan kofofi da kananan kofofi sai aka sami mazaje gungu-gungu suna gadin madina khawfan min an yu'khadhu ala zirratin dan tsoran a zo musu ai musu bazata shine ala zira yanzu mutane ba shiri a zo musu kunga duk wannan yana daga cikin abubuwan da suke in ana cikin irin wannan yanayi ya zama akan su ake yace alama ina ne yace wa qamat dawriyatun min almuslimin aka samu kuma wasu masu patrol daga cikin musulmi liktishafi taharrukat aladu dan su gano motsin da abokan gaba suke yi ina za su ina suka dosa daga ina suka fito duk abin da suka yi a sani tatajawwalu hawla turqi allati yahtamilu an yaslukaha almushrikuna lil'igharati ala almuslimin suna jawla shine tatajawwalu su kai su kawo hawla turqi kewaye da hanyoyin da yahtamilu an yaslukaha almushrikun zai yiwu ana sa ran ta nan ne mushrikai za su biyo lil'igharati domin su kawo hari ala almuslimin da musulmi ma'ana aka samu duk kofofi dai aka tottoshe babu wani wuri da aka bari yadda wani zai iya shigowa ba a san da shi ba wani ya nuna maka shirin ba na wasa aka ba tunda an ji labarin ga yadda su ma suka shiri amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada umarni a wannan shirin ba ga yawa musulmi ya ce wa ba ga irin rundunar ba domin da an gaya wa musulmi ga irin rundunar da ake tafi da ita mutum 3000 raƙumi 3000 a kuma binnan dawaki 200 ga kuma silke guda 700 ga ɗan adam duk an taho yadda mata da za su zuga su kaga dole mutum duban sai faɗi in aka ce an ba da wannan labarin to gaba ɗaya sai ma'anawiyar mutane sai ta kare sai a tsorata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai shiru kar ka ga yawa kowa saboda wannan ita ce hikima da dabara ta yaƙi kamar ne na ambata dai a lokacin harkar yaƙi to ba komai ake faɗa ba ba a ba da labaran to yanzu an yi kaza to yanzu an yi kaza shi yasa za ka ga ko yaƙi ake yi kana jin labarai to galibi abin da ake yi shine me suke cewa a yaƙi na abin da ya shafi abin nan na psychological wato abin da za a yi riƙe yaƙar tunanin mutane psychological warfare suke ce masa ko yau saboda kowa in yana da wato hanyar yaɗa labarai za ka ga zai faɗi labaran yaƙin ne gwargwadon yadda ya masa ko rundunanmu ta yi kaza rundunanmu ta yi kaza ko a bada labarin abinda ba a yi shi ba saboda waɗancan ɗin a roƙe su su ma suna jin wannan labarin sai su je su yi kintsin wani abu a shi nan kuma wani gun za a yi daban za ka in ana yaƙi kai kana jin labarai kullum zaman ka shine ka ji me ake a rediyo to za a fadda kai yau abinda ake na haƙiƙa ba shi ake gaya ma ya kamata ka fahimci wannan Allah maɗauki ya sauke to shine sai kuma yake cewa al-jayshul makki ila aswaril madina rundunar mutanen makka ga ta satin karo fa za ta zo har ganuwar madina ya bace yace wata ba a jayshu makkata sayrahu wannan rundunar ta yaki ta mutanen makka suka ci gaba da tafiyar su ala tariqil gharbiyyatir ra'isatil mu'tada ta hanyar wannan babbar hanya dai ta yammaci wadda take zuwa ta yammacin madina sananniya in mutum ya taho daga makka bangaren kudu ya yo madina arewa to daga yammaci babbar hanyar da ake bi ta hanyar wajen yambo ita suka biyo wadda aka sani in gane yau yace walamma wasala ila al-abwa'i yayin da suka zo al-abwa al-abwa in ba ku manta ba mun karanta a baya dan ambace shi a baya nan da inda kabarin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take domin ta rasu akan hanyar Madina in ba ku manta ba lokacin da mun karanta a baya to nan wurin shine al-abwa iqtarahat wai da suka ga wannan wuri iqtarahat hindu bintu utba sai hindu yar utba zauji abi sufyan matar abu sufyan sai ta ba da shawara binafshi qabri ummi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa wai a tono kabarin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai da anna qadatal jaysh sai dai manyan shugabannin yakin suka ce a ba mu yarda haka ba ai haka rafadu hada talab sun watsi da wannan shawara suka ce ba haka bane bai kamata ba wa hadzaru min al-awaqib al-waqima suka tsoratar da sakamako mummuna shine awaqib sakamako al-waqima mummuna allati talhaquhum wanda zai iya samun su law fatahu hadha al-bab in suka bude wannan kofar tunda su ma suna da nasu kuma wajen haka jinne su za su iya tono su su ma abin da akai a wannan za a yi a wancan mun fahimci wannan zai iya bude wata kofa kuma ta tashin hankali mummuna domin da su abin da suka tsara yadda shawarar yadda suke faɗa idan riwaya ta inganta riwaya dai ta hanyar Ibn Ishaq kawai ta zo ba ta wani ba cewa idan suka tono wai kabarin nata sai ya zama da shi za a rika fansar waɗanda aka kama musu sai a yanke wannan gaba a ce fansa ga wani wannan malam ina jin nauyin maganar ya ji shi yasa bai kawo ta ba a cikakkiyar riwayar abin da ke ciki ke ba daɗin ji shawara to abin da suka tsara kenan to amma sai shugabannin yakin daga cikin su kansu kafirin suka ce kar ki buɗe mana wannan kofar ba mu yarda da ita ba domin ba mu san abin da zai jawo mana ba sakamako na irin waɗannan al-mura da za a zo a aikata yace summa wasala jayshu makkata sannan wannan runduna ta makka ta ci gaba da sayrahu wato tafiyar ta hatta taraba min almadinati har sai da suka kusa zuwa madina fa salaka wadi al-aqiq suka bi ta wadi al-aqiq wadi al-aqiq wani wadi ne in an ce wadi ana nufin kwari wanda mai tsawo ne ya keta ba wai tsakiyar madina ba ta gefen madina ta bangaren yamma ya biyo yana daga cikin kuma wani gefe nasa cikin karamin madina wani kuma daga waje ya keta a yanzu a halin yanzu yana ya bi ta gaban jami'ar madina ya wuce har ya je ta bayan dutsen Uhud to wannan zirin shi suka biyo da suka biyo ta yamma ina nuna mana yadda kamar abin da makashin ko suna tahowa ta wannan hanyar ta yambo da suka zo madina suka bi ta wadi al-aqiq suka zagaye shi har suka je gindin dutsen Uhud kamar yadda zamu zo mushi to shine sai yake cewa walamma fasalaka wadi al-aqiq haka ne ko thumma harafa minhu ila zat al-yamin wadi al-aqiq suna binsa sai kuma suka karkace suka rabu da shi suka yo dama to in kai dama ka kare yowa daidai kaman zaka shigo madina amma sun yi ne wannan bayan sun kewaye sai suka saki wadi al-aqiq din suka kuma dawo daidai dutsen Uhud shine ila zat al-yamin hatta nazala qariban bi jabal Uhud har suka sauka a wani wuri kusa da dutsen Uhud akwai map da malamin ya mana taswira ake cewa ko tana nan a gaba masu littafin suka buɗa za su gani ya zana mana yadda wurin yake ga shi nan a cikin littafin ko ya zana kowanne in ka buɗa za ka ga ga inda ga shi inda yake cewa mu'askar al-jaysh al-makki a nan ne inda su mutanen makka suka yi sansaninsu to nan a hanyar ne ga inda ga wani dutse da ake ce ma jabalun ruma wanda suka je aikin hajji daga cikinku sun san wani karamin dutse da yake gaban babban dutsen Uhud ko shi ne ake ce ma jabalun ruma wato dutsen maharba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi zaratan maharba din nan ya dora su a kai karkashin shugabancin Abdullah wannan ya sunan shi ina manta sunan za mu zo kansa Abdullah ibn ya sunan makarantar wani wadannan yalan ne sunan makarantar su na? Akwai sunansa akwai yaran mu da suke karatu na san primary akwai sunan wannan bawan Allah sunan da aka sa ya'yan da suke karatu a wannan wuri na dauka suna nan suna sunan makarantar su ko yawa yawa to wannan bawan Allah shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa akan wannan dutse ya zama shine mai gadin a mutane su kula da kar su sako duk abin da ya faru yace su kada su sako da wannan dutsen ko an ci nasara ko ba a ci nasara ba to ga dutsen nan shine jabalun ruma ga kuma dutsen Uhud daga sama to su da suka taho suka yi wannan kewaye sai suka yi sansanin su a wannan wuri ga shi dai masu littafi za su gani a wuri yau to mu koma mu ci gaba sai shine sai yake cewa fi makanin yuqalu lahu aynay suka yi sansani a wani wuri ana ce masa aynay fi batni sabkhati tsakiyar wani wuri mai kasan gishiri gishiri min qanatin aw wani ziri ala shafiril wadi gefan wato shi wannan kwari din shigir ana nufin gefe hafatuhu alladhi yaqa'u shimal almadina wanda yana nan a wato arewacin madina madina daga arewa anan wani kun ga ai kun fahimci abin sun taho daga kudu ko suka biyo gefan gabasin madina yammacin madina kuma suka yi arewa to wannan wurin daga arewan madina yake inda dutsen Uhud yake domin dutsen Uhud yana arewacin madina makka kuma tana kudancin madina ana faɗa dai ina jin ana fahimta dai ko amma kamar yadda nake faɗa wanda ya taɓa zuwa wurin ana faɗa zai ji ya fahimci yadda abin yake ina addu'a Allah maɗauki ya ba kowa daga cikin ku damar zuwa aikin haji to shine sai yake cewa fi batni sabqati min qanati ala shafiri alwadi alladhi yaqa'u shimal almadina bi jinbi uhud gefen dutsen uhud fa askara hunaka yawm aljum'a sai su wannan linda suka yi sansanin su a wannan guri ranar juma'a السادس من شهر شوال ورانر شدق وطن شوال سنة ثلاث من الهجرة الشكرة أكو لقيتك الهجرة واتولق الهجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم هنن يتقى بك سواء المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع تن ينزى أبيات كارو ومسلمين يا ذائي ga majalisa da aka yi ta koli ta tattaunawa ta shawara kan yadda za a yi wa naqalat istikhbaratul madina illa kan asirin madina suka dauko akhbara jeshi makka suka kawo labarin mutanen makka khabaran ba'da khabarin labari bayan labari wannan labarin ya biyo bayan wannan hatta al khabarul akhir khabarin karshe an mu'askarihi kuma suka zo suka yi tantu an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin manyan abubuwa da suke da muhimmanci ba a yin yaki ba tare da shirin illikin asiri ba ba haka ba sai a mamayi mutum ya zama nan da nan alƙawami mutane a kare su a shine yake cewa wahina idin aqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisan istishariyan askariyan a'la annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani taro wajen majalisar koli ta tattaunawa ta harkar yaki Supreme Council na military affairs haka ake cewa zamanin yanzu ko yace tabadala fihi ar-ra'ya li-ikhtiyar al-mawqif anan awanan zama da akai aka tattauna akai musayar ra'ayi domin a dauki matakin da za a dauka wa akhbarahum ar-ru'ya ra'aha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin wani mafarki da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani mafarki ana shirin wannan yaki na Uhud mafarkin ya kunshi abubuwa wasu masu sauki wasu masu da dadi kuma wannan shine abin da ya auku domin mafarkin annabawa menene gaskiya ne duk annabi in yi mafarki to haka yake zuwa kamar yadda za a ce gari ya waye to haka yake bayyana ba sabawa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba su labari yake cewa إني قد رأيت والله خيرا والله ناقوني الخير وأنا مفركي رأيت بقرا يذبح ناقا وتشانو أنا ينكس بقرا جمعينين بقرة بتاء مربوطة أن كتري بقرة ولا تيكينا جيوكم بقرا تيكتري تاء مربوطة إنشين جمعي فيسي ياقا شانو يذبح انا ينكسو ورأيت في ذباب سيفي ثلما كما جيفا انت ذباب انا نفن جيفي نتكو بي جيفا نتكو بينا ناقا وتداكو شيوا ثلما شيني داكو شيوا كمر ياسا روانولي ياسا موني جيبي يدباشي كيف نزي ينكامي كيفي صلى الله عليه وسلم يتي ياقا ونن ابو اما فركي yace wa ra'aytu anni udkhilat yadi fi dir'in hasinatin na kuma gani a mafarkin nan cewa an shigar da hannuna cikin wani silke mai kariya sosai an shigar da hannuna cikin sa kaga ko wanda ya taba jin yakin Uhud ya zai iya fassara wannan mafarkin ne amma kafin ka san labarin zaka iya fassara ne to ya labarin yake zamu zo mu ji shine yace wata awwala baqar ya fassara wannan mafarki nasa cewa abin da ya gani na shanun nan shine bi nafarin min ashabihi yuqtaluna wani abiji ne na sahabbansa za a kashe su shine wannan shanu da ya gani ana yankawa sai aka kashe sahabbi da yawa kaga ashe akwai tsoro a ciki wata awwalat sulmata wannan da kushewa ko rauni da ya gani a jikin takobinsa shi sai fihi bi rajulin yusabu min ahli baitihi wani mutum ne daga cikin ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallama za a kashe shi yana nufin wa hamza kisan hamza shine ya ga wannan a jikin takobinsa ya samu wannan targadan a jikin takobinsa wata awwalat dir'a bil madina wannan kuma silke da yake an shigar da hannunsa to garin Madina ne cewa Madina ba za a shige ta ba mun gane yawwa madina ba za a shige ta ba kuma aka akai ba su shiga garin madina ba su kafiran duk abin da akai a uhudun akai kuma da aka gama duk da su suka ci nasara akan musulmi to gudu suka tafi koma makka ba su ce bari su je madina su je su wani abu kun ga Allah madaukaki ya kiyaye madina mun fahimci abin to wannan shine mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa latin sunan wannan bawan Allah Abdullah ibn Jubair az-Zubair ba Jubair yawwa Abdullah ibn Jubair zan zo kansa insha Allah yace thumma qaddama ra'yahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da ra'ayinsa shi abin da yake gani ila sahabati li ya gabatar da shi ga sahabbansa alla yakhruju min al-madinati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi shawararsa yace mu zauna a cikin garin Madina kada kowa ya fita amma a zama cikin shiri kowa da makaminsa wa an yatahassanu biha suka tange kansu da Madina ma'ana Madina ta zama mun suka tanga su shiga cikin ta su saurara a ciki fa in aqama al-mushrikuuna bi mu'askarihim idan su mushrikai sun ci gaba da zama a sansanin inda suke sansani aqamu bi sharrin muqam bi sharrin muqam to sun zauna a wurin da kowa ne shari su je can su karata wa bi ghairi jadwa kuma ba tare da amfani ba wa in dakhalu al-madina sai in ko sun shigo Madina qatalahum al-muslimuna to muslimi za su yake su ala afwahil azziqati a bakin lunguna a bakin barawan kororo a garin da ba an fi sanin lungu da sunan barawan kororo ake shako to shi ake ce ma azziqa ziqaq guda daya azziqa bin insa yawa to kowanne lungu a samu zarata da za su tsaya su yake su ta hana su shigowa gidajen mutane su yi musu ta'adi mun gane wannan yawa to shine sai ce wan nisa'u min fawqil buyut mata kuma ta saman gida su ma kowace tana leƙowa duk abin da za a iya yi suna kallo har a shigo musu da wani abu inda dama su yaƙi su ma su yaƙi su riƙe kwari da baka su yi yace wa kana hadha huwa ar-ra'y shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne ra'ayinsa ya kamata kun ganin mu fahimci wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ambata mana wahayi ake masa amma tunda har yazo yace ga ra'ayinsa amma kuna ku me ra'ayinku to wannan ya gaya mana ne cewa nan ba wahayi za a kawo ba kuma kuna da yanci kuma ku kawo shawara kada in ka kawo shawara a ce an yi rashin kunya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba rashin kunya ba ce shi yana musu kawo me suke gani da sun ce ya rasulullah duk abin da ka gani to hakan za a tsaya fa kuma wannan ba ta wahayi ba ce mun gane wannan ba ta wahayi ba ce ba ta wahayi ce dama ba wanda zai yi musu kuma abin da ya faɗa shi za a yi kuma anan nasara take amma Allah madaukaki yana so ya jarrabu mu'minai ya hada su da al-asbabud dunyawiyya wannan shi abin da ya taba gaya mana wa ina ji makon da ya gabata ne ko cewa harkar yaki Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta ne tastanidu ila al-asbabud dunyawiyya ba'da tawakkuli ala Allah tabaaraka wata'ala akthara min istinadiha ila shay'in akhar Allah madaukaki ya rataye harkar yaki da sabubba ne na duniya ai tattali kun ga shi yasa yake wa iddu lahum mastata'atun min quwwati domin ku fahimci cewa duk abu sai kun dage kun yi sannan ku samu in aka ce zama za a yi a yi tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala ba tare da an yi shirin yakin ba ma'ana kenan Allah ne zai mana yakin a koyaushe mun fahimci wannan Allah madaukaki kuma dangane da yaki tsakanin musulmi da kafirai ba haka ya sa shi ba ya sa shi ne ya zama sijalan me ma'ana sijalan duwalan yau waɗannan su ci nasara yau waɗancan ne za su ci nasara wannan saboda me musulmi su samu darasin da za su ɗauka a duk lokacin da suke kuskure kuma sannan saboda in haka ya zama sunna cewa a kowane lokaci aka go yaƙi musulmi ne za su ci nasara to za mu zama kuma mun yi sakaci addinin ma muna wasa da shi ba ma ɗaukarsa da gaske saboda Allah ne zai ce mana mu'ujiza to za a kai lokacin da musulmin za su lalace ba su kai musulmancin ma Allah ya musu mu'ujiza ba sai ban shona mu yanzu misali a zamanin irin namu musulmin ga mu yadda muke ba zaman ba shiri la tsakanin mu ga kariya ga zamba cikin aminci sata menene abubuwa marasa kyau duk muna aikatawa mun cancanci wata mu'jiza har kawai sako wani abu daga sama ya rike mana yaki kawai muna zaune kai mu din ba mu gyara kanmu tsakaninmu da Allah ba ku fahimci abun yawwa don haka shi yasa harkar yaki ba a sa ta da cewa shikenan Allah ne zai muku yaki sai ku zauna a yi muku an yi taimako na farko a yakin Badar wannan karin abin da zamu ji jarabawa ce da Allah madaukake ya jarrabu musulmi yaya za su yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wasu abubuwan koko ba za su yi ba inda suka yi kuskure ba su yi ba Allah ya jarrabe su ta wannan wurin nan aka sami matsalar da aka samu kuma zamu zo mu ji akwai darussa da yawa a wannan yaki na Uhud kuma malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa ma akai sai Allah ya ta muka gama harkar yakin zamu karanta wasu daga cikin darussan da suke cikin wannan yaki din mu fa'idanta da abin da ya gudana ina fata mun fahimci abin to shine sai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ra'ayinsa yace wa kana hadha huwa ar-ra'y wannan shine ra'ayi wa wafaqahu ala hadha ar-ra'y Abdullah ibn Ubay ibn Salul to sai zama Abdullah ibn Ubay ibn Salul waye shi shugaban munafikai ko yawa shine ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan ra'ayi yace eh kwarai na yadda da wannan ra'ayin yarsu cewa mu zauna a cikin gari kar mu fita sai sun zo mana mu yake su mu zauna a cikin Madina kar a fita wa kana qad hadara al-majlisa kama ya zo majalisar bi sifatihi a'ada zu'ama'il khazraj a matsayinsa na ɗaya daga cikin shugabannin Khazraj kuma dama munafikin sa ai bai bayyana ba tukuna ko yawa abu da lamarin sa ya bayyana da tuntuni annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai saurare shi ba wa yabdu anna muwafaqatahu li hadha ar-ra'y lam takun li ajli anna hadha huwa al-mawqif as-sahih min aidh al-wijhah al-askariyah yadda yake bayyana shine wannan mutumin yadda ta yi da wannan ra'ayin ba wai ya yadda da wannan ra'ayi ba ne saboda wannan ra'ayin shi ne daidai a ganinsa shi ya fi cancanta ba don haka ba ne a ɓangaren harkar shawara ta soja mun gane shi a ganinsa ta hanyar ɓangaren harkar soja ba wannan ne ra'ayinsa ba amma dai ya yadda da wannan ra'ayi dan me ya yadda da wannan ra'ayi li yatamakkana min at-taba'udi 'an al-qitali din yasa wannan ne za ta bashi damar ya yi nesa ya yi nisa da yakin dama ba su a fita tunda su suna tare da kafirai a zuciyarsu to ba sa so a fita in an fita ai kaga za a yi taware za a gansu sun fita sun shiga cikin musulmi an yaki da su in ko aka ce a zauna a gida to dama suna cikin gidansu ba su fito ba ba wanda za a gani shi yasa yadda da wannan ra'ayin ba dan wai a ra'ayin soja a shawara ta irin sojanci da harkar yaki wannan ra'ayin shi ma ya yadda daidai bane kun fahimci abu yau wa sha Allahu Allah ko yaso haka ne ko wa sha Allahu an yaftadi'a huwa wa ashabuhu Allah ko haka yaso cewa Allah zai tona masa asiri da shi da mutanansa li awwali marratin karan farko kenan da za a gano munafikai Allah ya tona musu asiri a gane su su daban mu'minai daban kuma tun daga ranar munafikai ba su taba zama sahabbai ba saban yadda masu son sukan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ai a cikin sahabban akwai munafikai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba munafikai a cikin su tun daga ran da munafikai suka bayyana aka san su shikenan in aka ce sahabbai to munafikai ba sa shiga ciki mun duk sufofin sahabbai munafikai ba su da shi ba su yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba har zuci kuma suna tare da kafirai a boye kawai sukan go masallaci ayi sallah da su su fita in aka ce ya ayyuhal ladina amanu kuma ba su a ciki mun ban jona yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi damar ya yake su bane a wannan lokaci saboda me ya gama karfin da za a ce a cikin gida har an fara yaki ba mun gane wannan shi yasa yace da aka ce me yasa za a kyale munafai ce a'a kada a je a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe mutanansa mun gane mutanen sanin baya nufin sahabbansa munafikai ba sahabbai bane yawa to shine sai ga awwali barakin amama almuslimin aka gane su a gaban musulmi wa yankashifa anhum alghita kuma sannan a nan mayafin da suka lullube kansu na munafincinsu ya bayyana a gane shi kuru-kuru, to wannan lamari shi ne abin da ya faru. Allazi kana kufruhum wa nifaquhum yakmunu wara'ahu, wanda kafircinsu da munafincinsu yana ɓoye a ciki, wato a bayan wannan mayafin shi ne gaskiya. Wa yata'arrafa almuslimun, kuma domin musulmi su gane fi ahraji sa'atihim ala tilka al-afa'i, musulmi a lokacin da suka fi tsananin bukata, in an ce ahraj lokacin wato wahala, lokacin tsananin, lokacin damuwa, lokacin da mutum ke cikin matsala, ya gane tilka al-afa'i waɗancan macizan. Domin maciji in yana kusa da kai kuma ga wani abokin gaba zai zo ya yake ka, ya kamata ka fara da shi ba ka bane? Yawwa, dan ko an takura ka akai a gida ba za ka fita ba, to kai ga abun kashe ka nan yana nan a gidanka. Yawwa, to kaga kenan a gane waɗannan macizan shine al-afa'i. Kumurci mummuna shine ake nufi da afa'i, allati kanat tataharraku tahta malabisihim wa akmamihim, waɗanda suke motsi karkashin tufafinsu da kuma hannun rigarsu. Ma'ana mutane ne cikin riga, da ma'ana macizai ne a cikin riga da hannun riga suke yawo a cikin musulmi. Wannan larabci ne dai na adabi da yake wasafta waɗannan mutane da shi. To kasancewar lokaci ya yi gabar ba mu zo kanta ba, dole mu saurara a nan kamar yadda ya kamata ɗin, amma dai ya dace a ce mun ƙarasa wani inda yake cewa tartibul jaysh, sai ko minti biyu mu lakasa wannan da sauri sai ya zama mun tsaya kansa. Yace faqad badara jama'atu min fudala'i sahabati mimman fatahu al-khuruj yawma badrin wa min ghayrihi, akwai waɗanda ba su samu damar yaƙin Badar ba daga cikin sahabbai, sai suka yi gaggawa suka wato kawo suma nasu ra'ayin, fa asharu ala nabi bil khuruj, sai suka ce su a ganin su ya rasulullahi gaskiya kar mu zauna a cikin gida duka mu kama hanya mu fita. Saboda me? Sun ga alherin da aka samu a yakin Badar su ba su samu ba, an yaki wasu sun samu shahada wa an samu kuma ganima, su ba su samu wannan ba, suna so su ma su samu nasu a yanzu. Shine wa alaqu alayhi, suka yi nace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi dalika akan wannan cewa a fita, hatta qala qailuhum, har sai da ɗayan su yace ya rasulullahi, ya manzon Allah, kunna natamanna hadha al-yawma wa nad'u Allah, wallahi mun kasance muna burin wannan ranar Allah ya kawo ta, muna roƙon Allah ya Allah ka kawo mana ranar nan, qad saqahu ilaina, Allah gashi ya koro mana wannan ranar ta zo mana, wa qaruba al-masir, kuma tafiyar ma ba mai nisa ba, nan za a je, ukhruj ila a'da'ina, mu fita zuwa ga abokan gabanmu, la yarawna anna jubunan anhu, kas su gan mu cewa mu wato matsorata ne dangane da su, cewa tsoransu muke. Wa kana fi muqaddamati ha'ula'il mutahammisin Hamza ibn Abdul Muttalib, daga cikin wanda suke gaba a wannan akwai Hamza, inda cewa shi ya je yaƙin Badr, amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhi kana qad abla ahsana bala'in fi ma'arakati Badr, wanda yayi kokari sosai shine abla bala'an hasana, ma'ana yayi kokari yayi bajinta a yaƙin Badr. Faqad qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin shawarar Hamza ita ce yake cewa wallazi anzala alayka alkitab, na rantsa da wanda ya saukar da littafi kanka, la at'amu ta'aman, bazan ci abinci ba, hatta ujalidahum, har sai na yaƙe su bi saifi da wannan takobin, kharij al-madina, a wajen Madina na rantsa ni sai na fita. Kaga shawarar ta yi ƙarfi kinan a zuciyarsa. Wa tanazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ra'ayhi, cikin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura da nasa ra'ayin, a mura'atan li ha'ula'il mutahammisin, dun waɗannan masu kishin tahammus shine masu kishin addini. Yawwa, saboda wannan masu kishin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakura da nasa ra'ayin, yace to mu je a bi ra'ayinku. Wastaqarra ar-ra'yu ala al-khuruj min al-madina, shikenan ra'ayi shawara ta tsaya akan cewa za a fita daga Madina a tinkare su, wal liqa fi maidan as-safir, aje a tinkare su a wannan fage wanda yake budadde, shine ma'anar safir, a waje a cikin gari mai katanga ba. To sai mu tsaya a nan tilas insha Allah darasin mu na gaba, sai mu dora akan abin da zai zo nan gaba, da fatan Allah madaukaki ya ƙara mana fahimta, ya ƙara mana ilimi, ya ba mu ikon aiki da ilimi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muke addinin musulunci da musulmi a ko'ina. Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar nan tamu da garuruwan mu baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a wannan rayuwa tamu. Allah ya tsare mu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.